Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 15 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa Majalisar Tsaron Najeriya ta ba da umarnin da a bude kamfanin simintin Dangote da ke Obaja na a jihar Kogi. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka Almasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin na da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji, a cewar fadar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kyiv, kuma na farko tun sa'ar da Russia ta fara da kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai hada da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba. A maimakon haka, ya mai da hankali ne kan samar wa Ukraine harsasai da makaman da Kyiv za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa an tsara tare da daidaita dabarun da muke samarwa ta yadda za a samarwa Ukraine ci gaba a fagen daga. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ma a wata sanarwa da ta fitar a yau Asabar ta ce duk da yake Russia ta tura ƙarin dakaru waɗanda aka ɗauka a wani sashe na ɗaukar sababbin soja da aka sanar a watan da ya shige, akwai yiwuwar sojojin ba su da isassun kayan aiki. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahaƙar ma'adanin kwal a arewacin Turkiyya ya ƙaru zuwa 40 a yau Asabar, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Akwai masu haƙar ma'adanai 110 da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya Juma'a. A haƙar ma'adanai ta ƙasar da ke garin Amasra da ke cikin lardin Bartin a gabar tekun Bahar Maliya, jami'ai sun ce mahaƙan 11 sun sami raunuka an kuma kwantar da su a asibiti, yayin da wasu 58 kuma suka sami ficewa daga ramin ko kuma aka sami ceto su ba tare da wani rauni ba. Har kawo yanzu kuma ba iya tantance yanayin sauran ɗaya daga cikinsu ba. Hukumomin Cambodia sun kame mutane 2 da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara 11. Haka kuma sun kama matukin kwale-kwalen ɗan shekaru 15 da haihuwa, kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka bayyana a yau Asabar. Karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin 12 da 15 da suke dawowa daga darasin Turanci, ya kife a kogin Mekong da yammacin ranar Alhamis kimanin mita 50 kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin Kandal. Shugaban 'yan sandan yankin Amto ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an tsare mutane 3 domin musu tambayoyi kan lamarin da ya auku. Ya ce akwai yiwuwar su fuskanci shari'a, muna nazarin irin tuhume-tuhumen da za su fuskanta. Shugaban 'yan sandan ya ƙara da cewa an tura mutanen 3 zuwa shalkwatar 'yan sanda ta lardin Kandal, inda anan ne za a yi matsaya akan mataki na gaba da za a ɗauka a kansu. Jami'an lardin sun bayyana kai ƙarshen aikin ceto da neman mutanen da suka tsira da safiyar yau Asabar, a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 11. An sami ceto matukan jirgi 2 manya da kuma ɗalibai 2 a jiya Juma'a. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Iran ta kuma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Russia da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kyiv da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan. Ana sa ran tattauna wannan maudu'in a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen tarayyar Turai da za a gudanar a Luxembourg a ranar Litinin. Ministan harkokin wajen Iran Hossein Amir Abdullah ya jaddada cewa jamhuriyar ta addinin musulunci ta Iran ba ta samar da kowane irin makami domin yakin Ukraine ba, haka kuma ba za ta samar ba, a cewar ma'aikatar ta harkokin waje a wata sanarwa. Ministan ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar Portugal João Gomes Gravinho cewa mun yi imani akan taimakon kowane ɓangare zai iya tsawaita yakin. Ya ci gaba da cewa ba mu taɓa yarda ba, kuma ba za mu taɓa yarda da cewa yaƙi shi ne kyakkyawar mafita ba a Ukraine ko Afghanistan ko Syria da Yemen. yanci rani yan kasar Venezuela da ke fatan shiga Amurka daga Mexico. A ranar Juma'a sun yi zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin Amurka na ba da izinin shiga kasar ga mutane 24,000 daga kasar da ke fama da rikici, yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba. A birnin Matamoros na Mexico da ke kan iyaka daga Brownsville a jihar Texas, wasu 'yan Venezuela 70 da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarƙa a kan gadar Gateway International, suna neman a ba su izinin shiga ƙasar Amurka. Masu zanga-zangar, waɗanda sashe ne na rukunin farko na waɗanda aka kora daga ƙasar a ƙarƙashin sabuwar dokar shige da fice, sun sanya rigunan cibiyoyin tsare mutane inda aka tsare su kafin a mayar da su Mexico. A ranar Laraba ne Washington da Mexico suka ba da sanarwar wata yarjejeniya da za ta bai wa 'yan Venezuela 24,000 damar shiga Amurka idan suka iya tabbatar da cewa suna da masu ɗaukar nauyinsu, kuma kawai idan suka shiga ƙasar ta jirgin sama. A wani ɓangare na yarjejeniyar, gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta ce za ta mayar da duk wani ɗan Venezuela da aka kama yana tsallaka kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba zuwa Mexico.
Faruku sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da Majalisar Tsaro ta Najeriya ta yi zamanta jiya Juma'a, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, ta ba da umarnin a buɗe kamfanin simintin Dangote da ke Obaja ne a jihar Kogi, bayan takaddamar da ta kaure tsakanin kamfanin da gwamnatin jihar Kogi da ta rufe kamfanin saboda tana ikirarin cewar akwai haƙƙinta a kamfanin da ba a ba jihar ba. A cikin hirar shi da wakilin Umar Faruku Musa, ministan aikin 'yan sandan Najeriya Muhammad Megadi Dingyadi, ɗaya daga cikin mambobin majalisar, ya bayyana umarnin da majalisar ta bada.
Matsalar dai an kawo bayaninta, kuma majalisa ta yi matsaya akan cewa a sa don shi wanda aka sa tsakanin shi ya ba da bayanin wanda aka yi, wato an sa shi chief of staff na mai girma shugaban kasa domin ya zauna da su a sasanta maganar, kuma an kai karshen ne an sa wata takarda ta yarjejeniya tsakanin gwamnatin jiha da Dangote, kuma dukkan sun sa hannu, kuma za a tabbatar da cewa kowa ya aminta da abin da aka samu hannu, domin damu gwamnati shi ne ita gwamnati na kokarin samun ma'aikata aiki, kuma domin su yi dogaro da kansu, amma irin ɗaukar matakin rufe kamfuna ai bai daidai da wannan tsarin ba, domin zai hana mutane ayyukan da za su samu su yi kuma su ci gaje kansu. Kuma kamar yadda ka sani, wannan matsalar ta kawo rashin zaman lafiya kwarai da gaske a jihar Kogi, kuma muna ganin halin yanzu muna buƙatar zaman lafiya a kowace jiha a wannan ƙasa. So akan haka a gwamnati ta ɗauki matakin sulhunta wannan abubuwan, kuma muna ganin Allah so za a sulhunta su ba tare da wata matsala ba.
Kuna ganin kamar yanzu ba sai an je kotu ba kenan za a zauna ne a ce a ba wani kaso na kamfanin Obaji naɗin na Dangote zuwa ga gwamnatin Kogi wadda ke ikirarin cewa filin nata ne?
Akwai ƙa'idodin da aka tsara har Dangote shigo cikin wannan abin, akwai takardu, a jiba takardu a yi wadda ya kamata kamar wadda ƙa'idar da dokar ta tanada, kuma cikin ruwan sanyi ba tare da an wasu motsa-motsa jiyoyi ba haka wanda ba bukata a yi haka.
To akwai maganar umarni na kotu game da Nnamdi Kanu, shi ma ana ganin babban magana ce ta tsaro, majalisar tsaro ta yi magana kan wannan?
An yi magana kan wannan. Kasan ita gwamnatin tarayya ta kai Nnamdi Kanu kotu ne domin ya tsaya a bi ƙa'idodin shari'ar ƙasar nan, shi wanke kai ne bisa ga zarge-zargen da gwamnatin tarayya ke masa. Muna da masaniyar matsayar da kotu ta kai akan waɗannan zarge-zargen da aka yi, amma kuma kotu ba ta sallame shi kwata-kwata gaba ɗaya ba. Saboda haka za mu dubi hukuncin da aka yi, kuma ma'aikatar shari'a za ta ba mu shawara akan abubuwan da matakan da ya kamata a ɗauka akan matsalar.
Ministan aikin 'yan sandan Najeriya Muhammad Megadi Dingyadi kenan a hirar shi da wakilin Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna so ku tambaya mana masana harkokin ƙasa da ƙasa kan yanda ƙasashen Mali da Burkina Faso ke shirin kulla yarjejeniya da ƙasar Rasha maimakon ƙasar Faransa. Ya lamarin zai kasance? Za a dinga koyar da Rashanci ne a makarantun bokon ƙasashen ko za a ci gaba da amfani da harshen Faransanci ne? Ƙasashen biyu za su dinga amfani da takardar kuɗin sefa wadda ƙasar Faransa ke buga musu ne ko kuwa? Masu tambayar haɗin gwiwa Baban Dimamman Bande tare da tasu unguwar Tudu da Magaren da Isuhu Madatti da Alisarkin Yaƙin Ni'ima da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Professor Hamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya ce,
da Mali dai da Burkina Faso a ƙasashe ne makota kuma rainan Faransa, suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan alƙa'ida ɗin nan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe. To wannan shi yasa aka samu juyin mulki. Ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu, sannan wa'annan gwamnatoci da suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba, domin su yammacin Turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula. To ƙasashen suna fama da wannan tashi-tashi hankalin, wannan shi yasa suka yi alaka da Rasha, kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa, suke neman taimakon sojan ita Rasha domin su kawo galaba, su ci galaba wannan yaki. Misali ita yanzu Burkina Faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan, kusan wannan alƙa'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar, wato ɗaya bisa huɗun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alƙa'ida. Don haka yaƙin yana fitowa, yana matsowa kamar zai kwace ƙasar. Wannan yasa suka suna neman mamaye ƙasar. To alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi, sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama. To ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba, har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rashanci, har kuma a ce an canza kuɗin Faranshi, wannan franc da suke fama da shi ko sefa, a ce an koma rubles. Ina ga ba za ta kai ga hakan ba, da domin alaƙar ga iyayen da ta tsaya.
Ma'ana ita wannan alaƙa za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi nan, za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan.
Na ga koda ba a rufe ta ba, a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu, domin me? Domin ita ai Faransa yanda tawa ƙasashen da tawa mulkin mallaka ta rike su ne gab, tattalin arzikinsu yana Faransa, hatta kuɗin da ya Faransa ce take buga hannu, sannan kuɗinsu na ajiya kowace Faransa ta tilasta musu su ajiye aƙalla 85% na kuɗinsu a kuɗin a bankunan Faransa suna hannunta. Don haka kaga wa'annan ƙasashen ba za su iya juyawa ba ta yanda suke da sauki a ce sun koma Rasha. To ita kuma Rasha a siyasar duniya kaga ba kuwa ce shigowa cikin irin wannan ba, inda tawa mulkin mallaka, sannan kuma ga yanzu rigimar Ukraine din nan wanda ta sa aka samu ta takunkumi, wannan shi yasa ita kuma take neman gurin da za ta samu kafa ta ƙarfi a guraren, shi yasa aka samu wannan alaƙa ta su.
wasu na ganin cewa to anya Faransa za ta iya zuba ido misali har ma wannan alaka da Burkina Faso da Mali suke kokarin kullawa da ita Rasha ta yi wanta siri misali
a gaskiya inda Faransa ta wa kasashen da tare na riko gap zai yi wahala domin ba wannan ne karo na farko ba an sa shamun kasashe na renan Faransa wanda za su bore su karkace zaka ga ko a hankali ko dai Faransa ta sa ai bore ko kuma ta fito karara ta juyin mulki yanzu misali lokacin da aka samu Thomas Sankara kaga shi ma ya kawo gwamnati mai ra'ayin gabade wanda ba sa jituwa da Faransa amma kaga a hankali Faransa tazo ta yi yanda ta kutu aka samu Kampore mataimakin sa ya ture shi ya zauna shi ma da Kamporen ya zame masu za su ga liability suka yi yanda za a yi dan haka ita Faransa tunda da yarjejeniya ma ta siyasa banda ta soja banda ta tattalin arziki tana iya juyawa ko bata fito a fili a yanzu a karara tayi ba amma tsahon lokaci zaka ga tayi yanda tayi ta ture wannan gwamnatin ko kuma ta sa gwamnatin ta juya ta tilasta ta juya alƙiblar ta koma yanda ake so a da
to amma wannan watakila yunkurin da su Mali da Burkina Faso suka yi tunda watakila ita Faransa ta lura da dalilan da suka sa ya wannan yunkuri baka ganin zai sanya watakila ta yi karatun tanusu watakila ta yi wani abu wanda zai dadada musu
ai ba dadada musu za ta yi ba duk yanda za ta yi shi sa na ce ma duk yanda za ta yi ta ga ta jawo wa'annan ta maida su sun zauna cikin layinta za ta yi dalili ko shine ai ita Faransa tana faɗa cewa idan fahar shugabannin Faransa kai suna faɗa in har dai Faransa za ta rasa wa'annan kasashe to ita kanta tattalin arzikinta zai kare domin akan nasu yake ta tilasta musu a gurin su suke aje a Faransa suke aje kudin su dan haka ba za su so su kauce ba dabara za su ta siyasa zaka ga a hankali za su kokari su ga yanda suka juyar da wannan abu karbuwarsa domin yanzu suka fito suka ce za su boran zai yi yawa saboda talakawa matsin da suke ciki ya sa sun na maraba da wa'annan gwamnatocin soja su kuma gwamnatocin da suka hauna soja su ma suna tsoron kasi matsa a zo a kai ga musu juyin mulki da haka a siyasance da diplomasiya za su so yanda za su samu karbuwa ne a hankali duk kasashen Faransa haka aka gani
to wannan batu na zuwa ne kamar yadda professor ya magana a daidai lokacin da ita Russia ke yaki da Ukraine wanda kuma ya sabbaba al'amura da dama musamman ta fuskar tattalin arzikin duniya wancan yaki na Russia watakila ba zai isa yayi wani tasiri ganin cewa kaman kasashen duniya ba sa so ita Russia ta je Ukraine din nan kuma ta je kuma gashi yanzu wasu kasashe a Africa suna kokarin kulla alaka da ita
na'am wannan abun na rigimar ta Ukraine a gaskiya zai farfado da yakin cacar baki da aka yi shi tsakanin gabashin Turai da yammacin Turai cewa in ba sa aka ci ba ita Afirka din za ta samu buri ne na gwada kwanji da karfin wa'annan manyan kasashe zaka ga in ba sa aka ci ba Faransa da Turai yamma za su goyi da wani bayan bangare su kuma Rasha su goyi da wani bayan bangare a taja rigingimu a cikin wannan na ɗaya kenan sannan na biyu zaka ga cewa yanda ake tafiya din na taso da wannan rigingimu su Turawan za su kokari su ga sun dakile a karin karfin Rasha a Afirka su kuma Rasha tunda yanzu take shigowa za ta yi kokari ta ga ta samu abu kaman yanda ya faru a da an ka duba irin yanda aka faru a irin su Angola su Namibia Rasha ta dau da Cuba su dau wani bangare wannan kuma su dau wani bangare a kawo abin da ake cewa yakin proxy wato na ka samu yaranka ka sa su sirin ka ba kowanne ringa ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu.
Kenan za a iya cewa ita Rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da Burkina Faso suka yi da Rasha daga wurinta kaman ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar Afirka.
Kwarai da gaske wannan dama ce da ta ƙara samu ta shigo cikin yankunan Afirka musamman wannan bangare na Sahel wanda ita bata ciki kaga wannan zai bata dama haka an kalura ma ai yanzu China ita ma tana shigowa Afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta bada abubuwa daban bashi ne yayi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta tallafi ta ne dan kowace tana neman ƙara mai karfinta a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa dazu ita yanzu wannan gurare zaka ga rigimar ta zafi domin har America ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaba zabi ne ko su kowa annan dan haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakanin su akan kasashen da suka tafi wajen Rasha su kuma Rasha zaka ga suna neman yanda za su ba wa annan kariya da karin karfi dan kar su rasa su daga hannunsu.
To sai aka kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Professor Kamilu Sani Fage da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya bada hannu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba
wasanni a takaice.
Karbatar karfe tsakanin kungiyar Real Madrid da Barcelona wadda ake yi wa lakabi da El Clasico a gasar La Liga ta kasar Spain wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Barcelona take tuciyar yin yan gyare-gyare bayan da ta fuskanci wasu yan matsaloli tun daga kakar wasanni da ta gabata duk da yake yanzu haka suna fama da matsalar raunin wasu yan wasa yayin da ita ko Real Madrid da yanzu haka take rike da kofin gasar ta La Liga ta sha alwashin ganin ta kare kambinta. To ko yaya magoya bayan kungiyoyin biyu suke hasashen fafatawar za ta kasance?
Sunana Muhammad Sani, magoyi bayan club din Real Madrid a nan Nigeria. A to wasa ce wadda zan iya cewa yanzu haka a teburin La Liga a suke gabanmu da gwalagwalai da yake disan point da muke da mu da su. A to wasanmu da Barcelona gaskiya wasa ce wadda za a fafata. Ganin cewa Barcelona din suna kokari kuma muna kokari. Amma gaskiya ina da tabbacin cewa insha Allah zamu samu nasara akan Barcelona saboda mu a gida muke a filin wasa na Santiago Bernabeu. Sannan kuma Barcelona ganin cewa suna ta kuka wato yan wasansu na baya wanda suka kuri da su kamar Arojo da wayansu yan wasa da naji suna ta korafin cewa ba za su samu damar buga wannan wasar ba. To yana daga cikin abubuwan da za a samu dama kukan da suka yi da rashin wasu ƴan ƙwallo da suka yi to shi zai samu canje Barcelona insha Allah a wasanmu da za mu fafata da su a filin wasa na Santiago Bernabeu insha Allah za mu canje Barcelona.
Sunana Shehu Abdullahi daga Sokoto. Ai duk matsalolin da muka samu ba wata matsala ba ce, ai ci ne abbanmu yi. Mu ƴan basa muna kai muna ci sa'a ne abbanmu da na gol. Amma Real ai ba warinmu ba ce. Ai kasan ko pre-season mai musu 1-0 lalle ƴan wasan mu sun je injury irin su Orojo su Kunde amma kaga Kunde ya dawo zamu yi unwani da Kunde wajen rike delicious ɗin nan nasu sannan kaga shi Benzema bai form dan duk season ɗin gaba ɗaya gol guda ne ke gare shi ko zuwa biyu kuma mu gaban mu ba iya taron su kaga Lewandowski yanzu wajen gol 10 gare ko 9 La Liga su kuma yanzu ba su da wani wanda a tsaye wanda ke cin ƙwallo da haka muka ce zamu doke su mu yi musu kawai irin biyaɗin nan da babu wanda muka saba.
To a daidai wannan lokacin kuma kungiyar ƙwallon ƙafar ta Real Madrid ta yi barazanar kai ƙarshen kwantaragin ɗan wasan ta Eden Hazard a farkon watan Janairu saboda kosawa da ta yi da yawan samun rauni na ɗan wasan. Madrid ta ce fano Hazard a lokacin da tauraron sake haskawa sosai daga Chelsea ta Ingila kan kuɗi fan miliyan 115 a shekara ta 2019. To sai dai kuma ya kasa gamsar da kungiyar har ma rahotanni na bayyana cewa shugabannin kungiyar sun yanke kauna kansa mujallar wasanni ta Sports Kida ta ruwaito cewa shugaban kungiyar ta Madrid Florentino Perez yana duba yuwar sayar da dan wasan domin samun kudi a yayin da yake ganin ya kasa yin wani tasiri a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Zauren VOA kwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hafiz, a takaice, Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji, a cewar farar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kyiv, kuma karon farko tun sa'ar da Russia ta fara da kai hare-haren makamai masu linzami akan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai hada da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba, a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa Ukraine harsasai da makaman da Kyiv za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar Rasha. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahaƙar ma'adinai a arewacin Turkiyya ya ƙaru zuwa 40 a yau Asabar, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Akwai masu haƙar ma'adinai 110 da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya Juma'a a mahaƙar ma'adinai ta ƙasar da ke garin Amasra da ke cikin lardin Batin a gabar tekun Bahar Maliya. Hukumomin Cambodia sun kare mutane biyu da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara 11, haka kuma sun kama wani matukin kwale-kwalen ɗan shekaru 15 da haihuwa, kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka bayyana a yau Asabar. Ƙaramin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin 12 da 15 da suke dawowa daga darasin Turanci ya kife a kogin Mekong da yammacin ranar Alhamis, kimanin mita 50 kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin Kandal. Iran ta koma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kyiv da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan. 'Yanci rani 'yan ƙasar Venezuela da ke fatan shiga Amurka daga Mexico sun yi wata zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin Amurka da bada izinin shiga kasar ga mutane 24 daga kasar da ke fama da rikici, yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba. A birnin Matamoros na Mexico da ke kan iyaka da Brownsville a jihar Texas, wasu 'yan Venezuela 70 da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarƙa a kan gadar Gateway International, suna neman a ba su izinin shiga kasar ta Amurka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da yake ni gabatar da shirin, Salaman Abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.